Assalamu alaikum. Da fatan mun same ku cikin koshin lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yemen na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Alhamis shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya, inda a yau ma 19 ga watan Nuwamba na shekarar 2020 zamu magana ne akan sabuwar fasahar da ake amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki, gyambo ko munanan rauni a jikin bil'adama cikin sauri. Karki damu, wakilin sashen Hausa a Kano ya tattaro mana bayanai masu ban mamaki da jan hankali.
Sannan za mu ji wasu ƴan bayanai akan ciwon kunne na jarirai. Sai ku yi ta zo mu, ku kasance tare da shirin yau da gobe.
Tare da ɓata lokaci ba, wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya zanta da Dr. Mustapha Ahmad Yusuf na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano da ke jihar Kano akan wannan sabuwar fasaha da asibitin ke amfani da ita, kuma kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan hirar tasu da shi da Dr. Mustapha.
Wannan sabuwar wannan din da ake magana magocin rufi kenan, so muna amfani ne da kamar kwayoyin halittu don mu cimma warkewar ciwo da wuri. Abin da ke faruwa shi ne, kafin wannan lokacin idan masu kaman gyambo kenan suka zo asibiti, akwai sukan ɗauki tsohon lokaci kafin a samu a gama wanke ciwon ko a cire dattin da ba a so, sannan a zo ma a fara da maganin warkar da wannan ciwon. So mu yanzu abin da muke kokarin yi da magotherapy wannan kwayoyin halittun da muke dasawa, muna kokarin samu idan mara lafiya ya zo ko kuma wanda ya zo da irin wannan ciwon da yake da datti a kai, da za a ga wani farin abu haka da ke rufe ciwo ko kuma yake rufe kaman gyambo haka, so mukan dasa wannan kwayoyin halittun kuma sai mu basu kaman har tsawon kwana biyu haka ko sa'o'i 48 zuwa 72 haka. So kuma muna duba mu gani wasu idan muka sa musu muka misu wannan dashen so daya akai nasara za ga gababe ya cire mana wannan dattin. So sai kuma a zo a duba ana buƙatar a dauko fata daga wani wajen a rufe wannan ciwon ko kuma za a bar ciwon karan kansa ya warke. So abin kuma da shi wannan sabon fasaha shine yana taimakawa musamman wajen ragewa marasa lafiya ya tsawon lokacin da ya kamata su yi asibiti, tunda akwai wanda za ga sun zo asibiti sai su yi kamar wata biyu wata uku suna gadan asibiti. To idan muka yi amfani da wannan sabon fasahar cikin kudurar Ubangiji, sai ga mutum ya yi ko da zai daɗe asibiti ba zai kai ga wannan lokacin da aka saba yi ba. Kuma muna amfani da ita wannan fasahar misali kamar masu abin da muke cewa diabetic ulcers, masu gyambo kenan na ciwon suga, idan har babu kamar affectation na basal din ana samu su warke da wuri. So muna amfani da kuma wannan fasahar na dasan bayan halittu kamar wasu idan aka yi musu aiki kwayoyin cutuka suka shiga ciwon ana samun ciwon zai buɗe. So in ciwon ya buɗe akwai dattin da suke rufe wannan ciwon. So mu dai abin da muke shi ne muna ƙoƙarin amfani da wannan kwayoyin halittun mu dasa su don su wanke mana su cire mana wannan ciwon cikin ɗan ƙanƙanin lokaci. Yanzu misali akwai yau da safe akwai ciwon da naje na gani, shi ma aiki aka yi wa shi wannan matashin, an kai wajen kusan kwana 8 yau a wanke da safe a wanke da yamma, amma jiya naje na masa wannan dashen da na masa dashen da jiya wajejen da safe sai yau da safe na koma da na koma har sun goge mana wannan dattin gaba daya cikin ƙasa da sa'o'i 24. So amma kuma kafin wannan lokacin an kai wajen kwana 8 ana ta da safe a goge da dare a goge.
Ka ambata quality health kaman kuna samar da su ne a laboratory ko kuma yaya wace hikima kuke samu da wadannan kwayoyin halittu har kuke amfani da su ta wannan fasaha
ito wata munan muna aikin kamar yadda ka faɗa ana samar da su ne ta bangaren ta hanyar laboratory so akwai dai wanda suke mana kaman supply kenan idan muna da bukata za mu yi musu magana sai su kawo mana wannan kwayoyin halittu sai su processing sai su kawo mana mu kuma sai mu yi wannan dasha
to kace yana rage adadin lokacin da aka saba gani idan misali ciwo ya kama jikin mutum na abin da ya shafi miki ko gembo yanzu kun samu wani mizani wanda misali za a ce idan gembo a jikin mutum inda zai yi wata daya yanzu a sati biyu zai warke
eh muna da tun da akwai wa'anda magani akwai matar da tazo da abin da muke ce necrotizing fasciitis ana kafa kenan wato kaman a Hausance nake jin cutar da ake ce masa bara kenan
bara
so ita wannan matar ita ta yi sa'a da tazo tana zuwa bata wuce kwana biyar ba asibitin nan sai muka fara mata wannan dashen muka yi so biyu muka sa mata kuma na farko yi kwana biyu na biyu kuma yi kwana uku to cikin kwanaki biyar gabaɗe wannan dattin da ba a so wannan kwayoyin halittun suka fita mana da su so yanzu maganar da muke har an sallame ta ta tafi gida saboda sai da aka sai ma da aka yi mata dashen fata so banda ita ma akwai shi ma wani matashi da ya zo daga Jigawa shi ma ya zo da wannan necrotizing fasciitis din shi ma cikin kwanaki biyar muka samu wannan maganar da muke na kwana biyar da a ce za mu koyi yadda muke yau a addressing gobe addressing za su iya yin kaman wata fiye da wata ɗaya ma ana wannan addressing amma cikin
tsarin baya
yau fiye da na tsarin baya cikin kwanaki biyar muka cimma abin da su likitocin mun da shi wata plastic suke so kenan abin da muke ce ma kaman granulation tissue kenan ciwo ya koma ya ja har a zo sannan a yi aikin.
Wato kamar za a iya cewa yanzu wannan fasaha ita ce ma'ana za ta goge ko kuma ta wanke duk wata lalacecciyar fata da ba a so akan miki sannan ai magani misali
eh haka ne saboda abin da ke faruwa shi wa'annan kwayoyin halittun suna yin abin da muke ce ma kaman micro surgery wato abu ne da ake nufi cewa kaman abu ne wanda wuka ba zai iya yi ba saboda suna iya bambancewa tsakanin mataccen fata ko kuma da kuma wanda yake da kyau
mai rai
da kuma mai rai kuma wani abu da muke cewa suna kuma preserving mana kamar normal anatomical structure
kuma suna adana
so shi isa kuma banda haka akwai sinadarai da yawa da suke fitarwa suke zuba a cikin kan wannan ciwukan so saboda muna gani ciwukan da muka samu wa'annan bayoyin halittun idan muka zo muka kwashi muna ganin yanayin jini da ke gudana a kan wannan ciwon yana karuwa sosai kuma mun san cewa duk wani ciwo sai saboda mun san jini na dauke da hemoglobin da kuma oxygen so akwai wannan da suke taimaka sosai wajen sa ciwo ya warke da wuri so idan akwai ciwo ko gembo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin datin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci
kuma wannan rubabbiyar fata
yawa rubabbiyar fata kenan sloth kenan a turance muke cewa so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kadan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar ina so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fida daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi bangaren misali kamar plastic ana samun yanzu muna aiki ma da taron bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wa'annan kwayoyin halittun
bayanan ka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a gargajiya
eh gaskiya saboda abinda yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wani wanda yake yawo da wani gembo a jikinsa da ya sanya ciwon ya dade yana magani bai kai ga samun sauki ba muna iya gwado wannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara yanda ake bukata
baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abinda kuke kira amputation ne yake sassan jikin ɗan adam saboda riɗewa ko rashin yaro sport
dan akwai ciwo ko gembo a wajen jini baya gu gudana yanda ya kamata idan wannan farin da tsin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai dauki lokaci
kuma wannan rubabbiyar fata
yawa rubabbiyar fata kenan sloth kenan a turanci muke cewa so yana daukan lokaci to amma cikin yan kwanaki kadan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wayannan kamar ina so mutanen su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fida daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi magaran misali kamar plastic ana samu yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wayannan kwayoyin halittu
bayanan ka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a na gargajiya
eh gaskiya saboda abinda yanzu muke ƙara wayarwa da mutane kai kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewa duk wani wanda yake yawo da wani gyambo a cikin sa da ya sanya ciwon ya dade yana magani bai kai ga samun sauki ba muna iya gwada wannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara yanda ake bukata
baya ga wannan za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abinda kuke kira amputation ne yake sassan jikin da adam saboda ridewa ko rashin yaruwar sports
eh wannan saboda bincike da yawa da aka gudanar a kasashen da suka ci gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da magungunan therapy musamman a wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcers kenan gaskiya yana rage rates na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki amma ina son mutane su san cewa wannan maganar da muke duk wani abu da za mu yi muna kamar yadda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran
likitocin masana fasahar harkokin kasusuwan ɗan adam
yawa sai kuma idan misali masu irin wannan cutar suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sa ayi ɗaya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke cewa doppler scan shi wannan doppler scan kamar hoto ne wanda zai haska na kafar zai haska ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewa babu wani hanyar jinin da ta suke ko kuma ta toshe saboda mun san cewa masu ciwon suga akwai abin da ake cewa kamar atherosclerosis a turance suna iya samun wannan abin abin da yake sawa kenan ake samun har akai ga ciwon wannan sai an yanke masa kafa saboda idan wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa so wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewa ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasahar na magungunan therapy idan mara lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya
wai Dr. Mustafa yaushe kuka fara wannan fasahar kuma yaushe a nan kenan kuma a kasan yaushe ne aka fara
eh kamar akwai na taba faɗa a baya cewa wannan magungunan therapy abu ne da muke cewa kamar standard treatments wanda ake amfani da shi kamar fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke cewa kamar FDA kenan a kasar Amurka da kuma NHS British National Health System da a shekarar 2004 kenan shekaru 16 da suka wuce kenan to mu kuma yanzu ne muke samun yin amfani da shi wannan sabon fasahar to gaskiya duka dai ba mu wuce ba kai shekara biyu ba da fara amfani da wannan sabon fasahar kuma gaskiya dai alhamdulillahi muna ganin da yayi sakamako masu kyau gaskiya
kuna da zakalman da kuka yi nasarar ayyukan su sannan kuma da kila kun dai hasashen na gaba
gaskiya to a takaice dai abin da zamu iya cewa shine so far dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa wannan kuma amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya mun samu abin da muke cewa kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin 100 gaskiya eh tunda wanda magani kuma yanda na faɗa maka da yawa da an sabbi musu sun tafi kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a saboda gaskiya wasu za ka sun zo akwai wanda ne da aka ce za a cire mishi wannan sassan jiki amma kuma da muka
sake zama aka sake duba sai aga cewa a gwada musu wannan sabuwar fasaha kuma gaskiya an yi nasara sosai
akwai bincike da na wata kila fada da fasahar
ku ai kamar yanda na faɗa ka san tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan yanan muke kamar gudanar da wannan fasaha akwai sadan gaba cewar da idan mun fita gaba da wayarwa da mutane kai tunda mun san cewa a nan Kano kadai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin Kashi na Dala asibitin Murtala asibitin Nasara duk suna ganin irin wayannan masu ciwuka so muna sa ran da za su ke tubowa nan kuma gaskiya za mu ci gaba da samun karin alƙaluman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu daɗe da yi da faruwar nafasar ba amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara
me ka ce nasara me ƙalubalen ku
yanzu yanzu kawai ƙalubalen mu baya wuce tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne ya zo so mutane sai an dan dauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfani wa'annan wannan sabuwar fasaha kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin ga kuma fa'idodin wannan abin
ta bangaren kayan aiki fara
ta bangaren kayan aiki kamar yanda na faɗa maka for now dai gaskiya ba zan ce muna da wannan kayan aiki ba tunda muna samun san da muke da bukata muna samun shi wa'annan kwayoyin halittu na tashar da muke
masu goyo kuma matsalar ciwon kunne da ke samun yara jarirai wanda take kai su ga rasa jinsu wakiliyarmu Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ga hirar ta su
wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wadda iyaye ba lalle ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba amma daga baya zai iya zame musu sufa misali akwai cututtuka wadda da uwar suka shafa ma tun ma yana ciki kenan abubuwa ne kamar cututtuka misali ciwon suga
tun yaro
na tun ma jariri na ciki ciwon suga misali nake baki guda daya kenan akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wadda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taba shi so misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care amma yanzu an daina saboda sukan taba lokacin da kunne yake girma akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sun san suna taba halittar su to in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan wata kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo ya tsallaka ya taba yara akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan ko german measles ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke so tana iya tsallakawa
ko ba cikin
pox ba cikin pox ba ba cikin pox ba ita wannan rubella sunanta dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus yawa to za ta iya tsallakawa ta taba jin yaro so idan kuma kika zo lokacin ma da ake lebo wajen haihuwar yaro abu zai iya samunsa misali idan ya dade bai numfashi ba akwai abin da muke kira severe bus asphyxia saboda rashin cece iska a jinin sa so tana iya taba kwakwalwar shi ki kuma har da sassan ji so yana iya fitowa a haka saboda akwai wanda ma an suka shawo ya suke samun abin da muke kira cerebral palsy zaki ga yaro ba zai iya zama ba ba zai iya komai ba jikin sa ya shika yawa lakan ta taba mata kwakwalwa saboda haka sai ki ga har jin ma ba zai iya samu ba da ake gaba sa iya rarrafe da wuri ba sa iya zama da ruwa sa a cikin
idan aka samu
an haife ban tarin
numfashi ko idan aka samu wannan aka haife yaron ana iya magance matsalar
yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri wanda suke sassan kananan yaran an dauke shi tun suna karano suke ba su magunguna akwai sashin su guda neonatal neurology su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu a pediatric neurologist zaki ga ane musu gashi ane musu waye wanda iya wanda suka samu irin wannan zaki ga sun dade har girma ma za su kai suna fama da larurar zaki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara yan uwansa ba
ba za a iya magance shi ba ko tokata
eh gaskiya yawanci by definition mu anda zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non progressive brain hypoxic brain injury to kinga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba amma iya labu din da zai tsaya kenan wanda ya taba kwakwalwar kuma ba saboda rashin iska ne yawa ya tauye masa wasu abubuwa da kwakwalwa take sarrafa sassa na jiki so akwai kuma wannan abun da kowa ya sani jaundice da take kama kananan yara neonatal jaundice ita ma tana taba musu ji yaruwa ga ya jaundice ya warke amma shi kenan later on zaki ga baya ji sosai wanda suke kenan wajen wata daya sanar daga baya akwai cututtuka ma wanda kwayan cututtuka ne kamar kyanda kamar hangun yawa sankarau duk wanda ya kama yaro yake zai iya taba jinsa saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne ginin halitta haka yake kowanne wata akwai abin da ake ginawa zaki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba kamar masu cindo nake miki misali cindo tsarin yatsa shida to kinga su ma sassan halitta na can ciki din ma sukan iya samun ƙari ko rage su sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a daki tana da karamin yaro ta gabe farka ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai tunda akwai waɗanda za a iya kawo su kiga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma kiga an raine su ba za su zama dai abun da muke kira in isolation ba kamar sun rabu da sauran duniya so shi ne so za mu iya kallon su ta haka so in kika lura za ki ga cewa akwai bayan cututtuka akwai magunguna da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji
kunni yana sa jiri idan bai daidaitu ba
kunni ai shi dama aikin su biyu ne da jiri ai balance ya sa kaka daidaito a tsayi wanda kake kwarai kuwa da kuma jin magana aiki biyu Allah ya kirkire shi ma so wannan sassan sun fi taɓa bangaren ji akwai kuma wasu cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai
misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease duk da bata da yawa a yara amma wasu yaran sukan iya samu tunda yaro ma ba zai iya gaya muke na jiri ba sai dai ke ki lura a matsayinki na mahaifiya ba zai iya gaya muke na jiri ba amma yakan kama su ki ga cewa su akwai kuma wanda din sun data suke gaya muke suna jiran wasu zaki ga ba za a damu da su ba wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa sai ya yi hankali sosai ya tara hankali zai ce ai shi ya daɗe yana yin jiri su wannan sashi ne daban wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa musamman ƙwayoyi na magani za su iya taɓa shi ma su san saboda haka aka gina su guda biyu shi ne yadda za ki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa su yaro za ki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiri duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara
jirin ruwa to rashin karfi dai a takaice
a rashin dai tsayuwa daidai ta bo daidai ta jikin ka kana tsaye sai ka ji hajijiya
eh kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar
eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido
yana gigge
ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kaawa because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kada saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu
to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani
akwai wacce digiyonci cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi misali shi wannan jiruntun da shi kunne dama an saba da shi da rumai an rasa rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya baci abun da muke kira cochlear implant shine wani electrode ne a to yayi kiran su jijiya da wasu electrode shi ake muke zura a cikin kunne can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da
wanda ake cewa dodo
eh shi dodon kunnen kin san wanda Bahaushe yake fada shine abin da yake taba sunan sa timpanic membrane to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon kodi sunan shi cochlear to shi muke zurawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zura shi bishiyan wannan nan da yau tun da mu ai take daukar kara kuma wannan iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murda ya murda to idan karar ta je su wannan abun shi zai dauke shi sakon sai kai maka kwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa taji daga waje ya kara masa jin wani kuma yawanci wasu idan daga tsakiya ne saboda sun yi wani ciwon kunne ruwa ya taru mukan tsaga a cire ruwan a dan sa musu wata roba da muke kira groomet shi ne yadda zaki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana karimi har gina shin ma shi ma haka suke faruwa so yaro zaki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana ko kuma a'a ga jiridi da jinin zaki ga bashi da yawa a yara
jirin ruwa to rashin karfi dai a takaice
a rashin dai tsayuwa daidaita jikin ka kana tsaye sai ka ji hajijiya
mutane za su dinga gani kamar
eh to ai shine wani yaron zaki ga kana zaune da shi kansa yana haka ko kuma ki ga ido ana iya ganewa haka eh ko ido ki ga yana dan kadawa because sake yake idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kada saboda shine zai dinga tunani za ta ga kwakwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu
to idan aka samu irin wannan matsala akwai magani
akwai wacce jijiyoyin cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi misali shi wannan jiruntun da shi kunne dama an saba da shi da rumai an rasa rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant ga wanda can abun na ciki ya baci abun da muke kira cochlear implant shine wani electrode ne wani
jijiya
a to yayi kiran sa jijiya da wasu electrode shi ake muke zura a cikin kunne can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda ake cewa
dodo eh shi dodon kunnen kin san wanda Bahaushe yake fada shine abun da yake taba sunan sa timpanic membrane to amma a can ciki akwai abu da ya murda kamar dodon kodi sunan shi cochlear to shi muke zurawa shi wannan electrode din kamar harka ce ta wannan wutar lantarki misali na'ura ce amma zare ne na na'urar muka zura shi bishiyan wannan nan da yau tun da mu ai take daukar kara kuma wannan iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa to muka zura shi ya murda ya murda to idan karar ta je su wannan abun shi zai dauke shi sakon sai kai maka kwalwa so kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa taji daga waje ya kara masa jin wani kuma yawanci wasu idan daga tsakiya ne saboda sun yi wani ciwon kunne ruwa ya taru mukan tsaga a cire ruwan a dan sa musu wata roba da muke kira groomet so abubuwa da yawa na ji to su wannan ruwa yakan taru ne akwai jaka da take sa balance ruwan ya yawa shine yaro yake jiri ko kuma ma ko babban ne so lokacin muna abin da muke kira shunting a dan sa roba a ciki a fito inda ruwan zai dinga zagayawa ba zai tari ya ci ga a gurin ba sai ga jirin ya rabu ga wasu
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon dani nake kullun sahe ka ba mu lahiya sarki Allah Amin amin tuma amin
Jama'a anan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown daidaita mana sauti hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari Auna daga nan Benin Washington DC nake cewa ku huta lafiya